من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Wusatu Abuja, don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala, za mu ci gaba da karatu. Yau da ikon Allah shi ne darasi na biyu a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta 1442. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, kuma ya ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu a cikin bayin da Qur'ani zai cece su gobe kiyama. Muna ƙara kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da dukkan zuriyarmu da wanda suka rigaye mu da imani. Idan Allah ta'ala ya kawo namu, Allah ta'ala ya sa mu cika da imani. Allah ta'ala ya mana baiwa da kyakkyawan ƙarshe. Allah ta'ala ya karɓe mu a matsayin waɗanda suke shahidai gare shi. Gabanin fara karatu an samu ƙarin kafofin watsa labarai da suke kawo tafsiri ko a nan Abuja ko a wasu wurare kamar yadda aka saba. Jiya mun kira na farko zuwa na 50. To ba zan maimaita ba saboda lokaci. Za mu je zuwa ga ƙarin da aka samu guda hudu na 51. Akwai NTA Hausa karfe 9-10, wanda injiniya Ibrahim Buru ya ɗauki nauyi, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Na 52 akwai BRC Bauchi na Toro daga karfe 9-10 na dare, wanda Malam Mahir mai wada wundi ya ɗauki nauyi, Allah ya biya shi da gidan aljanna. Sai na 53 da na 54 akwai NTA da Maturiyo Bestet daga 10-11 na dare. Akwai BRC Bauchi Misau Community FM 89.1 daga 9-10 na dare, wanda DSP Hassan M. Misau ya ɗauki nauyi, Allah ta'ala ya biya shi da gidan aljanna. Duka Allah ta'ala ya mana tarayya da su a cikin wannan lada ɗin, Allah ya samu wani lafiya. Na biyu a ɗan yi haƙuri saboda an samu ƙari kuma? To ai saban wancan 54 ne a sanya tsaya. To akwai ƙarin na 55 da 56 da 57 insha Allah. 55 akwai Adamawa Broadcasting Corporation, ina ga sai na cire tabarau na iya gani. Wanda Alhaji Ibrahim Tukur Salman ya ɗauki nauyi a ɗan buran kenan daga ƙarfe 10-11 na dare. Sannan akwai ABC FM 95.7 Yola Adamawa State, shi kuma daga karfe 10-11 na dare shi ma. Sai na 57 akwai NTA Kano insha Allah, shi daga 11-12 na dare, wanda Alhaji Ibrahim Jirawa ya ɗauki nauyi, Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna duka. Allah ta'ala ya mana tarayya a ciki da gidan aljanna. wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya jikan mahaifan malan ya yafe musu ya sa Firdausu ce makomarsu sannan ya tsara malan daga sharrin mai sharri malan ina matukar godiya ga Allah sannan zuwa ga malan akan rashin lafiya da nake fama da shi yayi tsanani yanzu za a kai ni asibitin kashi na Kano akan jinyar da nake fama da shi na spinal cord malan a taimaka mun da addu'a da kuma dukkan abun da za a iya taimakawa ya rubuta sunansa a cikin na da babu gatan a bayyana sunan ko muna taimaka da addu'a da la ba'asa bihi tahurun insha Allah wanda kuma a cikin mu ke da ikon da zai taimaka masa da wani abu na kudi zan ba da takardar a hannun aranma so duk wanda ke da bukata zai iya samun aranma ya ga me zai taimaka ciwo na spinal cord iya da bukatan kudi da yawa kuma ciwo ne wanda yake mai hatsari duk wanda ke da halin da zai taimaka aiki na neman aljanna muna roƙon Allah ta'ala ya ba shi lafiya ya ba da ikon taimakawa wannan yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam da fatan an sha ruwa lafiya jiya na sha ruwa lafiya amma yau kun ban sha ba fatan da nake shine war haka da nake magana akwai azumi a bakina so da haka ban sha ruwa ba duk wannan sai dai da fatan za a sha ruwa lafiya in kuma akan jiya ne to matuƙa da gaske an sha ruwa lafiya amma bai malam ya sha ruwa da shi wannan bai shafe ku ba don Allah malam shin khushu'i kan a cikin sallah wajibi ne ko ba wajibi bane don da ga a yanzu mutane suna yawan wasa da sallah ko suna kallace-kallace ko suna barin wayarsu a kunne khushu'i a sallah ai wajibi ne wannan kowa ya sani ko da farkon suratul mu'minun ai hujja ne qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un aya ta biyu a cikin suratul mu'minun Allah ta'ala da ya faɗi siffar mu'minai sai ce suna khushu'i a cikin sallar su suna khushu'i a cikin sallar su akwai hadisi a sahihul jami' hadisi na 2569 wanda yake hadisi ne sahihi da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yake bayyana mana dauke khushu'i karantinsa alamar tashin kiyama ne yace awwalu shay'in yurfa'u fi hadhihi al-umma al-khushu hatta la tara fiha khashi'an manzon Allah yace farkon abin da Allah zai dauke a zukatan musulmai a karshen duniya shine za a basu da tsabar yin sallah amma babu khushu'i suna sallar hankali suna wani wuri annabi yace har awayi gari ba za ka samu wani mutum mai khushu'i a wani masallacin ba ma gaba da yansa sai ka samu masallacin mutane 10 20 30 40 na sallah a cikin su ba mutum ɗaya dake da khushu'i wannan hadisi ne ingantacce hadisi na 2569 cewa awwalu shay'in yurfa'u fi hadhihi umma al-khushu' hatta la tara fiha khashi'a samun mai khushu'i sai ya zama aiki yanzu akwai magabacin da ciwo yake na kakkare a yatsarsa kisa na da lokacin bakwa da kanshi ne ana magana da iyalinsa akan ana so a yanki ya tsari ya kiyaye ya yayi za a yi a yanki sai ta ce sai na kusa da shi suka ce suna so in yana bacci ta ba da izinin a zo a yanki ya tsari sai ta ce in yana bacci ba za a yi taba jikinsa bai ji ba the only lokacin da za a yanki ya tsari shine idan ya tsaya yana sallah sai ya zo ya tsaya yana sallah wallahi al'adin aka zo aka kama ya tsari aka gunci da ya bai sani ba sai ya bai idan da sallah ya gani san da yake da sallar sai ya gane an cire ya tsara to kada da zuma na sallah kake so ya shiga cikin wannan ka bare ai rashin sa a ce kadan gare ne ya shiga akwai wanda kadan gare ya shiga cikin sa bai ji ba dan Allah ruwa kan mu gaskiya dan Allah a nan akwai wanda za a kama ya tsara a yanke na sallah bai sani ba ni dai ina fatan Allah ya kai ni wannan matakin da za a yankan banji ba idan da bukata, amma a yanzu ban yi rusan na kai ba, imani na bai kai wurin ba. To Allah ta'ala ya sa mu wani lafiya. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Ina addu'ar Allah ya ji kan mahaifan malam. Amin ya hayyu ya qayyum da mahaifin aran ma duka. Da ruwan da ya raka nasa. Don Allah malam a tunatar da matasa da ƴan mata akan muhimmancin kunya. Don gaskiya yanzu malam kunya ta yi matukar karanci tsakanin matasa da ƴan mata irin mu'amalar da ke tsakanin su. So tuna karwa akan kunya idan muka samu ai tafsirin ma ba za a yi ba, don ka tabo baji ne mai wahalar gaske a ce ai wa'azi akan kunya. Ina zaton matsalar mu akan kunya a arewacin Najeriya kadai, idan za mu yi Ramadana duka akai ba za mu gaba da matsalar rashin kunya ba. Rashin kunya na ƴan mata, na samari, rashin kunya na magidanta, rashin kunya duk kowane bangare ka dauka akwai ta. Kawai dai tuna karwa da zan yi a wannan dama da munasaba akwai hadisi ɗaya da yake da muhimmanci. Da Annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana mana kunya bangaren imani. Hadisi na 1603 a cikin Sahihul Jami yana cewa al-haya wal iman qurina jami'an fa idha rufi ahadukuma dhahaba al-akhar. Manzo Allah yace da imani da kunya suna gwame ne waje daya. Idan ɗaya daga cikin su aka dauke shi to ɗayan baya zama sai gudu. Bi ma'ana duk zuciyar da aka zara kunya a cikinta imani baya zama a cikinta. Haka duk zuciyar da aka sa imani aka zara kuɗe ku imani a cikinta to kunya ba ta zama. So da haka ƙarancin kunya abin da ke bayyana mana ana zara imani ne a zukatan al'umma ya sa kunya take ƙaranci. Amma duk mutumin da ke da cikakken imani wallahi abin ya da kunya. Za a ga yana da kunyar sarakane, iya da kunyar malamansa, iya da kunyar iyayensa, yana da kunyar waɗanda suke na gaba da shi ta kowane irin jami'i. Wanda da yake da hankali ya aure shekara 30 ko 20 ko ma 15 a wancan lokaci gashi dai ba nesa ba ne, ai ba a iya ma haɗa ido da sarki, ba a iya yi. In ma aka je gaisuwar sarakane sai kana can baya-baya da sabuwar garanka, ana tunanin ina angon zai gaya haka da kai. To amma a yanzu fa a yanzu shi ne ba ma gaisu ake sukar da kai ba, da uban yarinya, da uwar yarinya, da ubar ango, da uwar ango za a haɗu a gwamu, shi kuma yanzu ya ɗora hannu a kanta a wurin. Kuma kalandar auren tun ba su yi aure ba suke ɗaya ke hawa kan cinya ɗaya a ɗauki hoton, ko ɗaya ya dafa ɗaya a ɗauki hoton. Wasu al'amuran ko ba don addini ba ya dace mu zama masu kunya a ciki. Alaƙar miji da mata ai tsakaninka da ita ne, ba na wani ba ne, bai shafi wani ba, kai da iyalinka tsakaninku ne. Ya zama a alaƙar ku a waje ko da an yi auren alaƙa ce ta kamala da mutunci. Na yi ta ba da misali na ce iyayenmu ba su ci amanarmu a tarbiyya da suka mana ba. Mu duba irin yadda da muke da gidaje da kunci, gidajen masu arziki ma za ka samu mace kawai ɗaki ne take da shi ko ciki da falo, ban ɗakin ma da yawa tarayya ake. Sai ka samu mata hudu a gida ko uku, ban ɗakin su ɗaya, kicin ɗin su ɗaya, ɗakin guda ɗaya ne, babu ko silin a cikinsa, kawai kana ga azara ne a kai. Matasa su bakwai ko takwas ɗakin su ɗaya ne, amma a duk wannan halin ba ka iya gane wani alaƙa tsakanin babarka da babanka. Sannan ba za ka taɓa iya gane wai mahaifiyarka yaushe ne ne ba ta yin sallah ko azumi ba, saboda larura na iyaye mata ba za ka taɓa ganewa ba. Dukkan nutsuwarka babu wanda ya taɓa gane babanka ba ta sallah, saboda mai ba su yadda hankalinmu ya riski abin da shekarunmu da matsayinmu bai kai mu san shi ba. Har ka gaba ka tarbiyyantar da babanka, kana zuwa ɗakin da kai baccin rana duk ɗumaɗuma na kake ce, amma wallahi ba kai za ka gane ne ba ta sallah ba. Ta yi al'adar ya ɗauke ba ka gane ba, ba ta azumin amma wallahi ba za ka gane ba. Amma yanzu ɗan mata sai ta baka sashi a cikin grup ɗin su ma na maza da makamani, ko ta watsa a kafofin sadarwa ce ita ba ta sallah, ba ta azumi, me dalili? Tana cikin halin rashin tsarki. Amma mu mun tashi gaban iyayen da ba ma sanin ma halin da suke ciki na darura. Shi yasa karatu ne muka fi iyaye, amma ba aiki ba. Ba ba wanda ya sai kalli iyayen sai ce ya fi su da taku. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. aina muka dakata jiya zamu tashi a darasi na biyu insha Allahu ta'ala a cikin suratul baqara aya ta nau'a ramma za a tashi na'am 253 نعم إن شاء الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
suratul baqara sura ta biyu aya ta 254 insha Allah ta'ala Allah ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'at da kuka yi imani Allah ya sa ku a cikin su
amin
anfiqu kutiyar mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi min qabli gabanin ayyati yazo yawmun waluni la bay'un fihi wanda a cikin wannan wuni din babu saya da sayarwa ولا خله باب ابو كانتا مي سنني ولا شفاعه كما باب تشهو ga wanda suke kafurai wal kafiruna su kafurai kuma zalimuna sune azzalumai Allah ta'ala ya kare mu daga zalunci
amin
Allah ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku jama'a da kuke da imani Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace Allah bai kiran masu imani da wannan suna sai dan ɗaya daga cikin ababe guda biyu shine lil amr aw lil nahy ko Allah yace mu yi mu ce mun yi ko yace mu bari mu ce mun bari so zaka duk inda ka ga ya ayyuhal ladina amanu imma umurni ne ko kuma hani ne na'am zaka anan sai Allah yace ya ayyuhal ladina amanu kuma duk inda aka yi aiki da ya ana kiran sa harfun nida wato harafin kira kamar ka ce ya wane to iya nuna abinda ake kiran ka gare shi yana da matukar muhimmanci sai a ce ya wane na biyu idan aka kira masu imani da sunan imani Allah ta'ala ya karrama su ne ya tamba masu wannan kuma ke nuna cewa an kira mu da wannan suna don a nuna mana bin wannan umurni shine cikin imanin namu mafhum tayyib haka Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'a da kuka yi imani zaka duk mai imani sai karkada kunnan sai saurara Allah yace anfiqu ku ciyar kalmar anfiqu fi'ilul amri ne asluhu wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anfu don haka akwai fi'ili wanda yake damiri mustatir sai a ce anfu sai zama ya ayyuhal ladina amanu anfiqu ay antum mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku da shi ciyarwa da musulunci yace mu ciyar na farko akwai na wajibi kai in shine zakka a dukiya wajibi ne ya shiga cikin wannan na biyu akwai ciyar da iyalai daukar nauyin iyali wajibi ne akan mai gida ya shiga cikin wannan na uku akwai ciyar da iyaye wajibi ne musamman idan ba su da halin da za su iya riƙe kansu na hudu akwai ciyar da wanda suke mabukata kamar marayu ko gajiyayyu na biyar ya shiga cikin anfiqu mimma razaqnakum yin hidima na gina masallaci gina makaranta kokarin empowering musulmai su zama nagari da tarbiyyarsu da karantar da su sana'o'i duka ya shiga cikin anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a duka ya shiga ciki dukkan nau'i na ciyarwa sai dai abin da ke da muhimmanci wurin ciyarwa yana da kyau mu gane menene aulawiyya namu wato priority and preference menene priority ne preference a koda yake idan muke duba halin da musulmai ke ciki a Najeriya ya dace priority mu ya zama is more of human capital development yanzu gina masallaci daidai ne gina makaranta daidai ne duk wannan babu ne fi a ciki amma mu fara duban aka gina ɗaya biyu uku masu ma'ana to mu mai da wuraren wajen gina al'umma ne wajen karantar da sana'o'i wajen tarbiyyantar da matasa mu daina takaita wuraren ibada kawai zuwa wurin tafsiri da karanta hadisi mu rika buɗe da tunani mu tara matasa mu tara 'yan mata a zo a musu lectures akan hakurin zaman aure ba wai sai da aya da hadisi ba ɗauko wani dattijo shekararsa 60 da iyali ya zo musu gani irin hakurin da ake da juna a ɗauko ɗan kasuwa a ƙauyenmu ko a garinmu a ce zo ka zauna muna so ka mana jawabi akan irin jarrabawan da Allah ya baka a kasuwanci gabaninka da mawali kawai ya musu bayanin gwagwarmayar kasuwanci yadda ya fama da 'yan fashi a kasuwan ƙauye yadda ya hatsari ya samu karaya duka akan kasuwanci tun yana kai buhu ɗaya ko buhu biyu ƙauye har ya zama a garin gaba ɗaya babu mai arzikinsa duk wannan ya shiga cikin human capital development yanzu mu daina takaita masallaci zuwa ga kadai mu yi sallah ko mu yi wa'azi mu tashi a'a mu rika kira mutane da suke da ilimi bangarori da dama su rika zuwa suna wayar mana kai matasan mu a yanzu suna bukatar mentorship suna bukatar a rika mentoring dinsu a kai makura wajen tarbiyyantar da su tarbiyya ta addini iya da matukar muhimmanci mafhum tayyib kuma wannan iya daga cikin matakai ba zai yi ba sai da kuɗi shi yasa addini baya ci gaba sai musulmai suna iya sadaukar da dukiya su ciyar da shi gaba mafiya yawan kalubalen da addini ke fuskanta a duniya yau sun fi alaka da dukiya fiye da komai in ka je ka ga addini yana ci gaba a wuri za ka ga gata ya samu na dukiya je ka kasar Saudi Arabia ai kai daga ka shiga harabin Makka ko Madina kai sallah ka san wannan wurin akwai gata wa addini kar ka je ko ina kawai kai sallah ka san an yi wa addini gata yanzu wannan wurin kawai maintenance ɗinsa idan babu kuɗi zai yi yanzu wannan masallacin annur da yake burge ka in ba kuɗi zai yi share shi da kula da shi ma ba zai iya yiwa ba so da haka addini baya yiwa sai mun koyi juriya na ciyarwa daga abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi sai mun koyi ciyarwa daga abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da shi idan ba mu koyi wannan mutu babu inda za mu je shi yasa Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum kuma fa ciyarwar nan fa duk abun da ka mallaka ko na mallaka ko ya mallaka ko ta mallaka ko suka mallaka a ina zai kare a duniya ne ana zuwa abinda mutum da kudi yanzu akwai wanda ya taba rasuwa a Najeriya ka ce duk kudin sa akara an binne shi da shi bai taba yiwa ba na ɗaya kenan na biyu muna rayan ma dukiyar kan ta wane ne ita dukiyar fata Allah ne abinda ka mallaka ko na mallaka ko ya mallaka na Allah ne kawai mu an sa muka man khalifofi ne a kai muna kula da abinda Allah ta'ala ya bamu ya gaya ya zamu aikata da ita har ma zai bamu koda misalin aya
آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير.
جزاكم الله خيرا. الله تعالى يقول آمنوا بالله ورسوله وانا سورة كنا سورة الحديث كنا آية شبابين. Allah ta'ala yace aminu billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah da manzansa, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi, ku ciyar daga abin da Allah ta'ala ya sanya kuka ban masu kula da shi. Sai yanzu duk abin da ka mallaka a akawun ɗinka, ko na kadara da kake da shi, mota ne ko gida ne ko fili ne ko gona ne ko kamfani ne, wallahi Allah ya dora ka da shi akan ya gaya zaka aikata, amma dukiyar ta tafi. Kuma abinda za mu ƙara kuwa shi ne sifar ciyarwa fi sabilillahi bai taɓa mai da mai kuɗi mai arziki ya koma talaka ba. Ba taɓa yin haka ba. Ciyarwa bai taɓa mai da mai shi ya zama talaka ba. Shi yasa wani mawaƙi na cewa wai aruni bakhilan ala umran bi bukhlihi wa hatu kariman mata min kathratil bazal. Yace aruni bakhilan, ku zo mun da marowaci wanda ya tsawon kwana a duniya saboda rowarsa. A ce wani marowaci ne dalilin ruwa shekararsa 300 bai rasu ba. Sannan ku zo mun da wani karimi wanda yake da generosity, yake da kyautatawa, wanda aka ce ka duba wani wallahi mutumin kirki, amma yawan ciyarwa ya sa ya ma rasu ajalinsa bai yi ba, shekararsa 27 ya rasu wallahi, me saboda ya ciyar da arzikinsa ya kare. Ba ta ba haka ba a duniya. Ruwa ba ta ƙara ma kwana, ciyarwa bai rage mata. Kuma balma ciyarwar ƙarawa yake rowar ba ragewa. Kai akwai hadisi muttafaqun alayhi, ga hadisin nan na Muslim, hadisi na 1010 dake cewa me, ma min yawmin ila malakani yanzilan yaqulu ahaduhuma li akhar allahumma ati munfiqan khalafan wa yaqulu al akhar allahumma ati mumsikan talafa. Babu wani wuni da za a waye gari face mala'iku biyu sun sauko daga sama, sauko wanda suke sai ɗaya ce wa ɗayan, ya Allah duk wanda ke ciyarwa don neman yardarka Allah ka ƙara masa buɗi, Allah ka yalwata masa. Sai ɗayan ya ce ya Allah duk wanda ya damƙe hannu Allah kai ma ka damƙe arzikinka daga gare shi. So da aka damƙe wan yana sa ma Allah ya hana ka arzikin ne, amma ciyarwan yana sa me, yana sa ka samu. In ka ɗauki kissa da cikin suratul Nun wal Qalam har zuwa ƙarshe, ayya ishe ka hujja, ‘ya’ya ne suka yi niyyar yin rowa a kan gonar babansu da ya bar musu. Dalilin wannan Allah ya ƙonar da gonar ta ƙone gaba ɗaya, me dalili? Saboda sun yi niyyar rowa. So ciyarwa yana ƙara buɗi ne, ƙanƙanewa kuma yana ne, yana sa arzikinka ba ya zama tukun Allah ta'ala ya damke maka shi, ko maimakon a baka arzikinka more shi shekara talatin gabanin karatu sai a bari sai saura minti uku karatu sai a baka shi, bayan minti uku sai ka tafi. Ina amfanin baɗi ba rai? Ai bai amfani ba. To shine sai a damke, sai rayuwa ta zuka sai a baka, ko ba za ka mora ba, ko a hana ka kana cikin ƙarfi sai ka tsufa, idan ka bai gani, ɗanɗanon ka bakin ka bai ji, kunnen ka bai ji, ba abun da kake da shi na buƙatar rayuwa, ko ɗinki ba ka buƙata sai aka baka sai ka yi mai da shi kuma. To wannan shi yasa ciyarwa yana da muhimmanci. Kuma mu kauce wa hadisin shaidan shine wai na Allah baya kada. Haka aka reni mutane sun ce da karin magana wai na Allah baya kada. Kuma a wurin sai a karantar da mu Abdurrahman ibn Auf ya bada dukiyarsa duka fi sabilillahi, sayyidina Abubakar ya bada kaza, sayyidina Usman yayi kaza, Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa da yayi kaza, duk waɗannan ababe mafhum. Tayyib, sai a karantar sai a ce na Allah baya kada. Sai mutum ya je ce fannin gidansa sai bada naira 5000, in ya zo masallaci sai bada naira 50 saboda na Allah baya kada. In ya tara keken na fit kuma sai ya bada 200 ko 300 da Allah an yi adalci. Yanzu ka je ka yi wayanka ka ce na Allah baya kada, ta baka bin din kudin cefa ne 7000 ka bada naira 7, an yi magana ka ce na cefa ne baya kada, kaga auren zai yi za a zauna lafiya? Ai sai ka shiga rikici. Jama'a, ba a shiga aljanna sai an ciyar da abin da ake so. Ciyar da abin da ake so, mutum ya rika yankan abin da Allah ya bashi yana taimakawa, yana ji kaman jikinsa yake yanka, da haka ake samun yardar Allah. Allah ta'ala ya yarda da mu, ya ba mu juriyar ciyarwa, kuma ya ba mu ikon gane priority da preference a lokacin da za mu ciyar din. Don ba ciyarwar kaɗai ba, a yi shi a inda ya dace, a gane mecece matsalar da ya dace a ba ta muhimmanci. a yanzu sai daga masallaci da masallaci tsakanin su taku 10 ne ko 15 a garuruwa da yawa, amma a cikin wurin akwai marayu sun fi 10,000 wanda ƴaƴa ne maza da mata a cikin garin, babu wanda ya sanya suke karatu. Masallaci wajibi ne a yi su, amma aka yi isassu sauran kudin sai a ɗauki nauyin mabukata. Akwai marayu, akwai gajiyayyu, akwai marasa lafiya, wannan duka al'amari ne da ke da muhimmanci. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Don haka min qabali gabanin ayyi atiya yawmun wani wuni yazo, yawmun din nan shine yawmul qiyama. Yawmul qiyama sai Allah ya siffanta shi da sifofi guda uku, la bai'un fihi, babu kasuwanci a cikin sa. Shi wannan wuni din babu wani, ba ma kasuwanci ba, alaka kowace iri tana yankewa. A Ramadan kai ba mu koda misali,
fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma
zan fi sha'awar ka ba mu
na
tsakanin ƴaƴa ya kuma misali ko na ka ba mu
yawma yafiqul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma
wannan ta biyu ta fi munasaba ma ta farkon da ya kawo ma tunani na bege ba ma ita ma sai da nake tunanin ta dace shine fa idza nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu, cikin suratul mu'minun aya ta 101. Allah ta'ala yace wa idza nufiqa fi suri, in aka yi huri a cikin kahura na kiyama, fala ansaba bainahum yawma idhin, babu wata alaka tsakanin mutane a wannan wuni din, wala yatasaaluna, kuma ba a tambayar juna a filin kiyama, ba dama duk alaka ta da arama, mun ce ina arama ban ganshi a nan ba. Wallahi a wunin kiyama ba wanda ke tuna dan uwansa. Bambancin mu da sauran wadanda ba su da imani shine su gaba ma da hada suke da juna, amma mu kuma kowa yana ji da kansa ne a filin kiyama. Misali na biyu da ya kawo shine Qur'ani ya bayyana mutum yana guduwa wa uwa da uba da iyalinsa cikin suratu Abasa ko aya ta 33, 34, 35, 36, yawma yafirul mar'u min akhihi, daga dan uwansa, wa ummihi da mamarsa, wa abihi da babansa, wa sahibatihi da iyalinsa, wa banihi da ƴaƴansa, li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anu yughni, kowa a wurin nafsi nafsi ne, kowa ta kansa yake ci. Don Allah bala'in da yasa aka ce mutum ya gudu wa babarsa, baba ko a ce uwa ta gudu wa ɗa, uwa wadda za ta ga gobara ta tsaya ta dakta da yayanta ta window har wutan ya kona ta, sau nawa ya faru uwa ta rika jefo ƴaƴan har wutar ta kona? Na ga wani kes da ya faru haka, ƴaƴan ta hudu ne dukkanin su sun fito amma ita ta kone a ciki a wutan ta rasu, amma ta fitar da su, ta fitar da su, amma aka ce wani wuni ya sa ta gudu ta bar su. Jama'a kiyama ba duniya ba. Allah ta'ala ya samu wani lafiya. Wala kullatu, babu irin abokanta mai karfi din nan duka a filin kiyama, babu. Wala shafa'a, babu ceto, sai dai ana kora ceto ne ga marasa imani, amma ga masu imani ana ceto. Ga marasa imani ne Allah ya ce fa matan fa hum shafa'atu shabidina, wani sura kenan, a suratul mudaththir kenan, aya ta nawa? Na 43. Kadan juye wani abu kadan, mu dai ka duba kadan juye wani abu kadan, na mu dai ka duba, na baka dama nace kadan juye wani abu dan kadan. To Allah ya albarka. Wal kafiruna, su kafirai, Allah ya ce humu zalimuna, su ne azzalumai. A nan wal kafiruna humu zalimuna, asalin azzulmu da ake nufi shi ne ashirk, asalu shi ne wal kafiruna humu mushrikuna, saboda mai babu zalunci a duniya da ya kai shirka girma. Duk wanda ya zalunci Allah ai zai iya zalunta ɗan adam, sai sa Allah ya kira wal kafiruna hum zalimun ana fassara az-zulmu da ash-shirk fara ma zakai bamu koda misali
wa iz qala luqman lilmihi wa huwa ya'imuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim
wa la sura kenan suratul luqman ayata nawa banda shafi dan matsa gaba kadan a'a ina ga aya ta 13 zai gaba ta 12 shine walaqad atina luqmana al-hikmata alishkuru lillah shine 12 wannan kuma gaba da ita ne aiko so muhallishin sai Allah yace inna ash-shirka lalle shirka la zulmun azim zalunci ne wanda yake mai girma kaga az-zulmu huwa ash-shirku wash-shirku huwa az-zulm so da haka sai Allah ya jingina az-zulmu lil mushrikeena wa humul kuffar Allah ta'ala ya kare mu gaba daya na'am
Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
الله الله لا اله باب ابو بوتا ولا غسيا الا هو تشي الحي دكي da cikakkiyar siffa ta rayuwa rayuwar da babu mutuwa a cikinta alqayyum wanda yake mai tsayawa da komai da kuma bai neman taimakon kowa la ta'khudhu sinatun jangadi bai kama shi wala nawm balle ma yayi bacci lahu nasani ma fi samawati duk abun da ke sammai bakwai wa ma fi al-ardi da abun da ke cikin kasai bakwai duka nasani man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wa ya ce yace to gaba gare shi in Allah bai bada izini ba ai ba wanda yace yace to gaba ga Allah sai da izinin Allah ya alamu ya san ma baina aidihim abun da ke gaba ga mutane wa ma khalfahum da abun da ke bayan su wala yuhituna bi shay'in min ilmihi mutane ba su da ikon kewayewa na abun da ke tare da shi na ilimi ko na ilimi illa sai da abun da sha'a ya so wasi a kursiyuhu samawati wal arda kursi nasa ya gane sammai bakwai da kasai bakwai wala yaquduhu hibduhuma bai gajiyar da shi kula da al'amuran sammai bakwai da kasai bakwai da kursi din wa huwa shi Allah al-aliyu madaukaki ne al-azim wanda yake mai girma subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce aya ta 255 kuma sako na farko da kowane musulmi ya sani ita ce a'azamu ayatin fi kitabillahi azza wa jalla ita ce mafi girman aya a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala a dukkan qur'ani babu wata aya da ta kai wannan girma hiya a'azamu ayatin fi kitabillahi azza wa jalla a dukkan jerin gwanan ayoyin qur'ani ita ce shugaba gaba daya a cikin wannan ayatul kursi akwai jumloli guda 10 ashar jumal jumla ta farko Allahu la ilaha illa huwa ku irga alhayyu alqayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u innahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yufituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hibduhuma wa huwa al-aliyyu al-azim so wadannan jumloli ne guda 10 a cikin aya guda daya sannan kuma tana dauke da sakon sunayen Allah guda 5 na farko Allahu na biyu al-hayyu na uku al-qayyum na hudu al-aliyyu na biyar al-azim amin ya hayyu ya qayyum wadannan sunaye guda 5 na Allah suna daga cikin muhimman sunaye da suke sun tattaro sauran sunayen Allah subhanahu wata'ala. Sannan sura ce da akalla ana iya karanta ta a wunin musulmai lokuta da dama, mafi kankanta musulmi zai karanta ta akalla sau biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko ma sama da haka. Wa zai iya gamuwa na za a ake karanta ta? Bayan kowace sallah ana karanta ayatul kursi. Me dalilin karantawa? Manzon Allah sun ce me? Ya ce duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan sallah in ya mutu ba abu da zai hana shi shiga aljanna. Waye ka hadisin? Hadisin haka ne, ya ce man qara ayatul kursi dubra kulli salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhul aljanna illa almaut. Hadithin asalin sa yazo cikin littafin A'malul Yawmi wal Layla ne na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi, hadisi na 100. Annabi yace duk wanda ya karanta ayatul kursi bayan kowace sallan farilla, azhar, la'asar, magriba, isha, asuba, annabi yace babu abinda zai hana shi shiga aljanna sai dai in bai mutu ba. Ana nufin in ya karanta ya san ma'anar, ya kwatanta aiki da ita. Ba zai a ce bai kuskure ba, ya kwatanta aiki da ita. So in ka gabe shiga aljanna ba, to mutuwa ne bai yi ba, don ba a shiga aljanna sai an mutu. So kaga mun samu wurare nawa na karanta ta a wuni? Biyar. Sai a karo wani akwai? Na? A wurin kwanciya. Me falalanta? Kariya daga me? Daga shaitan. Haka ne. Mai hadithin ya ce? Wa ya kawo hadithin? Abu Huraira ya kawo, Ubay ibn Ka'ab ya kawo, duka suna da riwaya a kai. Wane mai rubuta littafi ya rubuta a hadithinsa? Hadithin Muslim ne, hadithi na 1885. Da maza sun yi tambayan Abu Ubay da abun nan Ubay ibn Ka'ab a wata riwaya, yana ce masa, ya Ubay, ayyu ayatin azamu fi kitabillah? A littafin Allah kan wace aya ce da bi kowace girma ne? A littafin Allah ga yamin aya da bi kowace girma? Sai ya ce Allahu wa rasuluhu ala. Allah da manzonsa ne suka sani. Wani lokaci ina da kai mutum ya kai tawazi'u, in ka dan nuna baka sa ba sai a kara maka ilimi. Wannan ko bai hana in ka sani ka faɗa. Saboda me? Saboda sahabbai suna faɗa in sun sani. Sai annabi kare cewa wace aya ce? Ya kare cewa Allahu wa rasuluhu ala. Wace aya ce? Daga ƙarshe sai ya ce manzon Allah ita ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Sai manzon Allah ya buji ƙirjinsa, fadaraba ala sadrihi, sai ya ce bi yahlikal ilmu abal mundir, hani'an laka, farin ciki ya tabbata gare ka, ilimi zai samu gare ka. In dai ka samu wannan, ka fahimci haka, to ai za ka zama babban malami nan gaba. Shi yasa ana magana a cikin sahabbai manya-manyan malaman Qur'ani, Ubay ibn Ka'ab na ciki, na khudhil Qur'ana min arba'a, yana cikin manya-manya. Sai annabi yake ce masa, man qara'a hafi lailatin lam yazal alayhi min Allah hafidun wa la yuqarribuhu shaytanu hatta yusbiha. Duk wanda ya karanta lokacin kwanciya ba zai gushe ba, Allah zai turo masu gadin sa su yi ta gadin sa har gari ya waye, Allah zai sa ayi gadin sa. Sai kuma na Abu Hurairah riwaya da kuka kawo, wanda shi kuma akan sata ne na zakatul fitr, na sadaka huwa kaduru. Duka dai muhimmin abu dai kissa ɗaya ce, amma hanyoyin hadisin ne aka ba da su. Duka dai magana ne akan karantawa, Allah zai kare ka, ya kare abin da ke karkashin kulawarka. Mafhum? Tayyib. Don haka kula ga wannan, sai ce ba zai gushe ba, daga wurin Allah za a kare shi. So mun samu wuri na shida na karantawa, sai wanne za a kara? Azkarus sabah za mu samu na bakwai, azkarul masa na takwas. Shi ko menene falalasta? Shi ba akwai hadithi da kuka kawo, akwai hadithi cikin sahihul targhib wa tarhib, littafin farko hadithi na 273, da annabi yake cewa man qala hafina yusbih ujira min aljinn hatta yumsih, wa man qala hafina yumsih ujira min aljinn hatta yusbih. Wanda ya karanta ayatul kursi in gari ya waye, za a kare shi daga aljanu har yammaci ta yi. Idan ya karanta da yamma, Allah zai kare shi daga dukkan aljanu har gari ya waye. Allah ta'ala zai kare shi mafhum
a'a
tayyib Allah ta'ala zai kare shi har gari ya waye so kula ga wannan wadannan na daga cikin wuraren da ake karantawa salloli biyar lokacin kwanciya na shida lokacin azkar zikiran safiya na bakwai da zikiran yammaci na nawa na takwas wadannan sune wuraren da ake karantawa daga cikin wannan suka tabbata a sunna wadannan sune muhimman wurare don haka ayatul kursi ita ce a azamu ayati mafi girman aya a cikin qur'ani kamar yadda fatiha ke zama mafi mai mafi girman sura a qur'ani ummul kitab fatiha da kake gani yar karama wanda gidan kowa akwai to duk qur'ani babu surar da ta kai fatiha girma shi yasa Allah bai duba wai yawan abu ya sa masa albarka wani lokaci kadan ne sai ka zama mai albarka mafhum tayyib tafsirin ta Allah yace Allahu shi Allah la ilaha babu abun bautawa sai a kaddara na alhaq a wurin illa Allah sai Allah kalmar illa huwa sai shi Allah din kenan la din nan asali menene Allahu asali mubtada ne la ilaha illa huwa kuma shine khabar jumla ne khabariya don haka Allahu mubtada la ilaha illa huwa shine khabar so zaka shi la ilaha illa huwa yana sifata Allahu ne mafhum tayyib don haka ana kaddara alhaq saboda kalmar la ilaha la din ana kiran sallah al-nafiya lil jinsi ne takan zo ta kore ne a wurin malaman nahawu in ta kore abu kuma a cikin ta akwai an da take boyayya dalilin wannan an boyayya kuma sai a sa abin da ta kore ya zo da nasaba a gaban sa fataha ba ki sira ko ruku'a ba la ilaha la khaira la sadaqata la salata duka la annafiya ne lil jinsi tana da sharuda guda hudu so da ka amfani da sai ta kore sai ta yi taukidi to kore wani sai kan zo a mataki ɗaya uku ne ko ta kore samuwar abu ko ta kore ingancinsa ko ta kore kamalarsa shine akwai nafiyul wujud akwai nafiyus sifa akwai nafiyul kamal nafiyul wujud an ce babu la ilaha ba abun bautawa sai muka samu wannan bautawa gunki shi wannan gunkin a wurinsa abun bauta ne ko ba abun bauta ba abun bauta ne don haka bai zama nafiyul wujud ba ne tunda an samu ne na bautawa wani abu sai mu koma gaba da biyu wani korewa ne nafiyus sifa ne idan ya bauta abun sai mu ce to abun bai inganta a bauta mar ba ko yayi ibadar Allah ba zai karba ba saboda me sai mu ce ya zama nafiyus sifa dan ba zai yi a ce nafiyul wujud ba saboda abun nan mawjudun shi yasa malamai suka ce annafiyu lil wujud thumma sifa thumma al kamal farq ayat na rutba korewa mataki uku ne a fara da wujud sai a zo na sifa sai a zo na kamal mafhum tayyib don haka la ilaha illa huwa sunan Allah na farko a ciki shine Allahu babu abun bautawa na gaskiya la ilaha alhaq illa Allah to sai zaba an kore gaskiyar abun ne ko da wani ya bauta masa to ya bauta abun bautan da ba na gaskiya ba ne sai kuma alhayyu sunan Allah na biyu a ciki kenan rayayye kalmar al din nan lil istighraq da dukkan nau'in rayuwa ta shiga ciki wannan rayuwa ta Allah din yasa baya gingidi balle yayi bacci wannan rayuwa ta Allah subhanahu wata'ala din ta saka ya nuna ba abun da ya rigaye shi shine farko shine karshe shine zahiri shine batini ko ina ka je shine cikakken alhayyu da rayayye ne kuma alqayyum wanda yake tsayayye alhayyu wannan ya zo menene ismul awsaf ne dukkan sifofin Allah na kamala sun shiga ciki sifofi nasa in ka ce alqayyum kuma ya zama sifofi ne na a'mal ayyuka da Allah ta'ala yake yi shine shi yake yi ruwa yanzu haka ana ruwa sama wa yake yi Allah ne yake yi to wannan cikin alqayyum ne bai neman taimakon wani ya zo ya taimake shi a yi ruwa idan zai canja dare da rana baya neman taimakon wani kai ne kake bukatan nefa su taimaka maka da wutar lantarki
kake bukatar a taimake ka a tura maka bohol a gidanka ko kake neman watabur su ja ruwa saboda kai ba alkayyum bane amma shi Allah alkayyum baya neman taimakon kowa shi ya dogara da kansa amma banda Allah duk duniya babu wanda bai neman taimakon kowa shi kadan ne ai hayyu kuma alkayyum rayayye ne cikakkiyar rayuwa kuma tsayayye wannan ya tabbata a sunna su ake cewa asmaullahi al-a'zam a cikin magana mafi inganci waɗannan guda biyu sune sunayen Allah mafi girma dukkan sunayen Allah husna ne amma a cikin su akwai al-a'zam wanda aka kara bayanin su a cikin sunayen manya-manya ne na sama a cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala akwai hadisi da yazo cikin sunan na Imam An-Nasa'i rahmatullahi alaihi hadisi na 1140 da mazhar sake cewa asma'ullahi al-a'zam sunayen Allah masu girman nan ana iya samun su a surori guda uku da Baqara da Ali Imran da Taha sai ce ma du'iya bi hadhihi al-asma ba za a taba kiran Allah da waɗannan sunaye ba face Allah ya amsa mutum addu'arsa ce za ka ga addu'a da yawa a sunna sun fara sai su kare da al-hayy al-qayyum sai ka ga bi rahmatika astaghfir al-hayy al-qayyum so duka sun tabbata a sunna an yi addu'a sai ya ce al-hayy al-qayyum nayi ta kokarin kwatanta rayu sunna addu'a aka yi ne ce amin ya hayyu ya qayyum in a rubutu ne nayi yana ce abin da ke faranta mun rai dan kokarin da muka yi tai cikin shekara bai wuce 12 ba sai wannan ya zama yawa ce sai kaga da dama suna tabbaga mutu aka sai ce amin ya hayyu ya qayyum saboda mai saboda sa al-hayyu al-qayyum cin addu'a babban al'amari ne so duk inda naga wani ya ina jin dadi a rai ba dan na sa akwai wani da baka ba samu wanda ke aiki da su wannan sheke na cewa kullun fahimtan addini karuwa take yi kullun ana so ya zama fahimtarka na yau yafi na jiya yafi na shekaran jiya to kullun ya zama muna ƙara ci gaba mafhum tayyib don haka al-hayy mai cikakkiyar rayuwa ne al-qayyum wanda yake tsayayye an ce a surori guda uku a rama za ka iya nemo mana sunayen Allah din a surori akwai a Ali Imran ko
الله لا إله إلا هو الحي القيوم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وعرف من حمل
الظلما ko a Abuja kake yawo da dan gari da dani to bare kuma a ce kana yawo a Qur'ani da dan gari a cikin sa a cikin Abuja kai yawo da dan gari ai akwai dani bare kuma a cikin Qur'ani da hakika wannan ni'ima ce mai girma anan mun samu al-hayy al-qayyum a cikin ayatul kursi aya ta 255 ya kawo mana na biyu a Ali Imran aya ta 2 Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum nazzala alayka al-kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi sai na uku ya aya ta nawa kenan aya ta 2 a cikin Ali Imran sai na uku ya kawo a cikin surat Taha ko wa anatil wujuh lil hayy al-qayyum wannan zai zama aya ta 111 to kaga duka akwai al-hayy al-qayyum a wurare guda uku to wannan hadisi ya inganta cewa waɗannan sune asma'ullahi al-a'zam sunayen Allah mafi girma da in an roki Allah subhanahu wa ta'ala da waɗannan sunaye insha Allah Allah zai amsa mafu tayyib in an roki Allah da waɗannan sunaye insha Allah ta'ala Allah zai amsa don haka Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum sai yace la ta'khudhuhu sinatun wala nau la ta'khudhuhu bai kama Allah din sinatun gengedi wala nau balle yayi bacci saboda gengedi da bacci siffofi ne dake kora kamala ni ina gengedi kai kana yi yanzu haka ina jin bacci kage yake bayyana ba ni da siffa ta kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala to shi Allah yanayin aikinsa ba zai bashi yayi bacci ba, ba zai bari yayi gangadi ba, saboda me aikinsa yana bukatar 24/7, mu ne muke hutawa. Kula ga wannan sai siffata kansa da la ta'khudhu sinatu, wannan shi ne asalin ba 24/7 ba, amma mu duk inda zakira 24/7 sai an yi shifting, amma aikin Allah babu shifting, babu wani way morning hours ko afternoon hours ko evening hours, don haka mu 24/7 din mu akwai manipulation a ciki, saboda sai wani ya karbe ka, amma na Allah kuma babu wannan. Awa 24 nan, kwana 7 din nan, wallahi kullun cikin aiki yake na al'amuran rayuwar mu, yasa yace la ta'khudhu sinatu wala nawm man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi idnihi. Wannan kaga ce ne yana bayyana siffa ne na kamala na kadame na al-qayyum din nan, wannan la ta'khudhu sinatu wala nawm yana bayyana siffa ce ta kamala ta Allah subhanahu wa ta'ala, saboda shi ne al-qayyum, don haka kai kana iya zama qa'imun amma ba za ka zama al-qayyum ba, saboda al-qayyum siga ce ta mubalaga, wato yana tsayawa da al'amuransa iyakar tsayawa, amma mu muna bukatan a taimaka mana. Yanzu a nan wurin tafsiri za mu, in ni aka bar ni da ni da aran ma, mu za mu zo mu bude masallacin nan, mu haɗa kayan wuta, mu kunna AC, in ba wuta mu tada generator, mu za mu kawo wannan table ɗin gaba mu ajiye da kujeru, kuma mu za mu jira a mu kulle masallacin. Karatun zai yi? Allah ba zai yi ba. Ba zai yi ba. Amma me yasa ya yi? Saboda akwai division of labor. Wasu suna sharan masallaci, wasu suna kula da tsaftar masallaci da securitinsa, wasu suna kula da shiga da fitansa, wasu suna kula da administration na masallaci ɗin, wasu suna kula da limanci, wasu suna kiran sallah, wasu suna limancin farilla, wasu suna yin na tarawihi ko tahajjud. Da aka rarraba aikin sai zama muna iya yi gaba daya, amma da duk ayyukan aka tara wa isa ba zai iya ba, in an tara a ramma ba zai iya ba, shugaba DJ aka tara da Kabiru Kabo ba zai iya ba, dole kowa sai an rarraba aikin, kai rike nan, wani rike nan, wani rike can, sai ga abun ya tafi daidai. Saboda me? Saboda mu babu da sifar al-qayyum, sai dai kawai a ce huwa qa'imun, yana tsayawa kan aikinsa, amma Allah al-qayyum ne, dan da ya tsaya baya neman taimakon kowa a cikin tsayawarsa. Mafhum? Tayyib, ina ga za mu tsaya a nan insha Allah, sai mu tashi akan a cikin tsakiyar aya da huma fis samawati wa ma fil ardi. Na yi ƙoƙarin mukammala ayar ba zai yi ba, da mun gaggawa gara mu yi kwanan jeji. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wallahu ta'ala.